بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي صلى الله عليه وسلم وشرف الامور بجدتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رحمه الله: السبب الثالث عدم معرفته بدلاله الحديث. Saya berfikir dari mana malam ini dan ini dari mana kita mahu mengatakan bahawa ini waktu sampai zaman saya ada abad hadisnya pun sabo, kemana hadisnya pun sabo ini ada. Kemarai apa sih orang ada di dewan sama waktu kanun darat pada pun hadisnya tuan dah ada abad macam macam ni ada di sini. Kaman kuma sun sabata da muqabala da muqatala duka an abuje su a matsayin tare. To malai ya saba da cewa kaman sai abu mun aka yi da gaban wannan gaban taji na tata wa tarakan bi kawu ma'ana hu fi lughati huwa ghayru ma'ana hu fi lughati nabi sallallahu alaihi wa sallam وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغه. وتجيني وانجو من هل كلمه كان في زوى لمعنى معنى الشريعه وكما معنى وتهجش النارتش. وانا لغتي وانا في كلمه كلمه yakan kalle ta ne ta bangaren harshe ba ta bangaren shari'a ba, wanda kuwa yin haka zai iya zama ba haifi ba, saboda ba abin da ake nufi da shi a shari'a ba ce. An gane ko? Kuje za a kawo misalai kama sani abu abu mun a tsarar kirwar sadikin nabi ta ban nuhu ba a ba'an wa'in mulki bi an na kudu gata wa inna ma huwa ma yin babu لتحلية الماء قبل أن يشرب، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة كثيرة. أما لكي سوى كمن يندو وصفك جهني ليسو دقا من ظل الآية وتصوي دعا كبايا دقا من ظل صلى الله عليه وسلم حكم النبي النبي وتو كمن أنا يسوى تودوني ma da ake sassaka shi da kata ko kama akushi wanda ake sa a ba a cikinsa ko inabi ko dabino ko wani abu a rana ana tuna shi. To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wasu hadisansa cewa babu laifi ana iya amfani da annabi, ma'ana wasu sun ɗauka cewa annabi ɗin nan abin da yake na haramun ne na giya shi ake nufi da nabi a wannan wato sauki da aka bayar, saboda a harshensu abin nufi kenan. To amma abin da ake nufi shine abin da ake sa wannan dabino ko inabi a sashi a cikin wannan abin ya kimu amma bai kai lokacin da zai bugar ba. An gane ko? Wannan shi ake kira annabi, ba wai shi ainihin abin da zai bugar ake nufi ba. Domin ya zo hada fahimta hujja a mufassarar ke a hadisa kafira sahiha, domin ya zo cikin hadisai da yawa da suke nuni a kan abin nufi ke nan da shi wato annabi. Wa sami'u lafzal amri fil kitabi was sunna, haka nan da lafazin al-khamr ya zo a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Al-khamr shine ma'anar shi mene? Giya shine al-khamr. An gane ko? To Allah yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytan fajtanibu ma'ana Allah ya haram kai shan giya to wasu da suka ji lafazin al khamr wato sai suka dauka in aka ce khamr aka ce giya ana nufin giyar da aka yi ta da inabi kawai ita ce giyar da Allah ya haram amma giya in ba ta inabi bane ba sunan ta khamr kamar yanzu in ka ce ma mutum giya wanda ya tashi a nan wato yankin sai ka ce misali zai ɗauka burkutu ita ce kadai giya ko wani haka zai ɗauka irin giyar da ake ta gargajiya amma nan ba ƙarancin wato amfani da ko sanin ma'ana ne ma'ana kowane abu inda yana gusar da hankali sunan shi giya in gane ko to wasu da suka ji lafazi na alhamd sun ɗauka cewa kawai giya ce wata ta wani abu daban kamar na inabi musamman wanda yake bugarwa saboda alhamd asali a lugha akan abin da ya zo kenan an gane ko to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana cewa wannan ba shi kadai yake nufi giya ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas Umar radiyallahu anhu yayi wudu ba yake to ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamr sani cewa haramcin giya Allah ya saukar da shi qala wa hiya min khamsa giya daga abubuwa guda biyar al-inab giyar da ake da inabi wa tamr da giyar da ake da dabino wal asal da giyar da ake yi da zuma wal himta da giyar da ake yin ta da wato kaman alkama wal sha'ir shi ma nau'i ne na alkama wal khamru ma khamara al aqd da sani cewa giya ita ce duk abin da ya gusar da hankali sunan shi giya saboda haka kaga shi na wannan lafazi na khamr bai takaita akan abu guda ɗaya ba wani in yazo kawai sai ce giya ai abin da ake nufi a wuce ne wa in kana kad jaa min al ahadith ahadith sahiha tubayyinu anna al khamra ismun li kulli sharabin muskir akwai hadisai da yawa da suka zo da suke nuni akan cewa wato in an ce al khamr suna ne ga duk wani abin sha wanda zai zama mai sa baye sunan shi khamr in gane ko dan haka wiwi zaka iya kiran sa khamr domin asali daga al khimar me al-khimar me ake nufi da al-khimar eh lillahi ko mayafi ko dallan da ake nufi kai kai da shi Allah yake cewa wa qul lil mu'minati wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna waliyadribna bi khumurihinna me khumur jam'i ne na khimar ina ne ko shine lindidi kuma abinda aka yi sa aka giya aka kira giya da kham saboda tana lindidi hankalin mutum ana tana gusar mishi da hankali kamar yadda mace za ta lindidi fuskar ta ya zama gida ko ba ta gani ko wani abu to haka nan giya take lindidi hankalin mutum yasa aka kira ta kham saboda aka sifa ne nasa amma ba ya nuna cewa ta takaita akan giyar wani abu dan haka duk wani abu da zai gusar da hankali sunan shi kham ko kuma hukuncin shi hukuncin kham in gane ko dan haka suna ne wanda yake am ya shafi komai da komai to kaga idan mutum zai dauka giya kawai ta wani abu ne wanda yana da karancin fahimta kenan wataratan wani lokacin kuma sabanin yana zuwa ne li kaunin lafzu mushtarakan ya zama shi lafazin da yazo a cikin shari'a ma'ana lafazi ne da yayi tarayya cikin abubuwa da yawa in gane ko misali Allah madaukakin sarki yana cewa wasariku wasalikatu fatta'u aydiyahuma ko da barawo wanda yayi sata namiji da wanda tayi sata mace Allah yace ku yanke hannuwansu me hannu me ake nufi da hannu daga ina zuwa ina in kuwa aka ce zai daga hannunka ina zai daga da kenan a yanke nan ko kaga wannan sunan shi yadda hannu ne daga nan zuwa nan ma yadda daga nan zuwa nan ma yadda saboda aka mushtarak ne ana tarayya cikin sa to wani ya dauka cewa nafazi guda ɗaya in yazo yana da tarayya to ne nan yakan iya kawo sabani da haka wasu sai su ce nan za a yanke wasu su ce nan za a yanke wasu su ce nan tunda sunan shi duka ne sunan shi hannu to bayani na shari'a shi zai zo ya nuna me ake nufi da inda za a yanke sannan da Allah yake fadda o aidiya kuma na hagu ne ko na dama na hagu sunan shi yadda na dama ma sunan shi yadda saboda haka wannan lafazi ne wanda yake mushtara ma'ana akwai tarayya a cikin sa to wani lokacin lafazi ya zo mushtara shi ma yakan iya ja sabani tsakanin malamai kamar misali lafazin al-qada me ake nufi da qada'i qara'i misali malamai suke qara'i ko mu malamai biyo ma ce qara'i ne ake nufi na ake nufi da qara'i ba ramuwa ba ko rama abu to wannan lafazin mushtarak ne yana iya zuwa da ma'anar cika abu in mutum ya ƙare wani abu bal kisa ma sunan ka qaba Allah yake fawa karrabu Musa fa qaba alayhi falamma qaba Musa al-ajala falamma qaba zaidun minha watara wannan duk ba qara'i yake nufi na ramuwa ba abu ne na cikawa ko ƙare wani abu fa idza qabaitum manazikakum wazkurullah wajen ta wannan hadisin da yazo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta abin da ya shafi hukuncin cika sallah ake sabani a kai wa kama adrattum fa sallu wa ma fatakum faqdu lafazin yazo wa ma fatakum faqdu ma'ana faqdu shine wato kurama ya sa Allah suka taba kan kaza ma'anan kiramu ko ne amma shine ra'ayin mazhabar malikiya sai a ce to wanda yazo ya samu sallan magariba ya samu raka'a ta uku idan ya tashi zai cika zai rama abin da ya rasa ne wanda ya wuce ba wai zai kawo wasu wanda bai samu ba in gane ko ba nan sai ka ga ana samun sabani da haka in ya zo a wajen wanda yake ganin cewa ramu ko za a yi in ya tashi zai yi fatiha da sura ko a bayyane ko idan kuma ya tashi zai cika bayan ya yi zaman tsayiya zai yi fatiha ne kawai a asirce wannan shi ne ya rama abin da bai samu ba ko to wanda yake ganin kuma ba rama za a yi ba qaba ba ma'anar rama yake nufi ba yana nufin ma'anar cika abu ne sai ce a ba rama abin da ya wuce shi zai ba zai kawo abin da bai samu ba na sallah to kaga me ya kawo wannan sabani saboda lafazin mushtara akwai tarayya yana nufin rama abu yana nufin kuma cika abu saboda haka wani yana iya kawo sabani tsakanin malamu shi yasa har yanzu wani in yazo rama magariba zaka ji ya tashi yana bayyana karatu saboda haka aka bashi kaza an ce rama abin da bai samu ba kuma ita magariba a karatu raka'a biyu ana bayyana karatu ne raka'a ɗaya ana boye karatu da haka in ya tashi raka'a ta biyun nan sai ya bayyana karatu kuma fatawa aka bashi ba inda za ka yi ne sai abinda wanda ya bashi fatawa haka ya dauka kai ma wanda ya baka fatawa cewa in ka tashi sai ka yi shiru in gane ko annuni ana samun sabani idan ya zama lafazi ya zama mushtarak ne ai akwai tarayya a cikin ma'ana da yawa tana iya zuwa kan wannan lafazin an gane ko ma'ana da yawa tana iya hawa kan wannan lafazin misali in ka ɗauki lafazin al'umma me al'umma yake ne ha mutane to Allah yake inna hazihi ummatukum ummatun wahida me yake nufi da ummatukum ummatun wahida al'umma ko al'umma da yake kowa sa al'umma da ganda da la inna hazihi millatukum dinukum dinun wahid da haka al'umma ana abin nufi da shi addini in gane ko ma yana iya zuwa da ma'anar suna su kuma al'umma wasu jama'a kamar yadda Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi babu wata al'umma ba ce sai da Allah ya koda mai gargadi a cikin su yana iya zuwa kuma ma'anar abun koyi ko jagora kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan ko abin nabi annabi ibrahima jagora ne abun koyi ne shugaba ne haka lafazi ne guda daya amma yana zuwa da ma'anoni da yawa da suke hawa kansa da haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake iya kawo saɓani tsakanin malamai. Abinda ake so a fahimta irin wannan bayanai ko irin wannan karatu, ka sani cewa idan malamai suka yi saɓani ba wai kowa yana faɗar ra'ayinsa bane, a fahimta shi, kowa abin da ya fahimta daga lafazin irin abin da zai rufe hukunci da shi kenan. Mana dan ka kore musu zargi cewa ai Imam Malik ra'ayinsa ya faɗa, kamar da yake sa ake samun almajirai marasa ladabi masu ƙarancin ladabi yanzu ce ka rabu da Abu Hanifa da Imam Malik da Shafi'i da ra'ayinsu suke faɗa. Bayan ga abin da hadisi yake to kace fassara hadisin dole ya hau ɗaya daga kan ma'anonin da suke faɗa. Shi ma kace yayi fassarar wannan hadisin dole ɗaya daga cikin ma'anar da malaman nan suka faɗa ita zai hau. Shi ma ya faɗi ra'ayin take. Saboda haka ba ra'ayi bane, ma'ana fahimta ce. Idan lafazi ya zama mushtara yana ana tarayya a cikinsa. Au mujmalan, in an ce al-mujmal lafazin da yake dunkulalle ne, gane ko? Lafazin da zai zo a dunkule, ma'ana ba a fayyace cewa ga wani abu guda ɗaya shi ake nufi ba. Shi ne kamar yanzu misali Allah Maɗaukakin Sarki da yake cewa yusikumullahu fi awladikum, yusikumullahu fi awladikum, Allah ya muku wasiyyaci a cikin ƴaƴanku, ma'ana na abin da ya shafi yaro. A nan wasiyyacin da aka yi da ɗa musulmi da ɗa kafiri duka sunansa awla, wannan mujmali ko? Haka nan ƴaƴan annabawa ma sun shiga ciki, inda su ma ƴaƴa ne, kenan ƴaƴan annabawa su shiga da annabawa ko? Inda Allah ce su kuma Allahu fi awladikum, to wannan lafazi ne wanda yake mujmal a dungule yake, ba a cire ma wani a cikin su an ce ga wannan ga wannan ba, in gane ko? Wannan ijmal abu ne zai zo a dungule, in ya zo a dungulen nan to kowa akwai irin ma'anar da zai bashi, saboda kowa gwargwadon fahimtarsa zai auna ya ga me ake nufi da wannan lafazin. Au mutaraddidan baina haqiqatin wa majaz, ko kuma lafazin ya zama yana taitawo tsakanin haqiqa da majaz. Wannan haqiqa da majaz babi ne wanda yake mai faɗi da an yi ta saɓani a kansa. Abin nufi da haqiqa shi ne ɗaukar lafazi a kan ma'anar da ya zo a kansa a asali, gane ko? In ka ce majaz kuma shi ne ɗaukar lafazi a kan ma'anar shi wacce take ba ta asali ba. Za a iya ba da misali yadda za a gane, gane ko? Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa a kan kissar Annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da 'yan uwansa suka koma garin Masar suka je da kayan fataucinsu, aka kama ɗan uwansa aka ce ya yi sata ko? Bayan an ɗaura masa an sa mashi mudun sarki a cikin kayansa aka bincika aka gani aka kama shi. Da suka zo suka samu ubansu Annabi Yaqub suka ce inna ibnaka sarqa wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lilghaibi hafizin, ko? To ɗanka ya yi sata, kuma mu abin da muka gani shi muka samu shaida, kuma mu ba mu san abin da yake koye ba. Sai suka ce ma baban was'alil qaryatan lati kunna fiha, ka je ka tambaye al-qaryar da muka fito cikin ta, ma'ana Masar kenan. Yanzu anan da aka ce al-qarya me yake nufi da al-qarya? Zai je dinga tambayan gidaje ne, me yake nufi da al-qarya? Ai was'al na ana ka je ka tambaye mutanen gari, ba ana nufi zai gidaje ya tsaya tambaye su ba. Saboda haka masu faɗan majaz suka ce ai wannan majaz, gane ko? Ma'ana lafazin asali na ƙarya sai gari yake nufi, amma wa ake nufin a tambaya mutane, gane ko? Ce was'alil qaryatan lati kunna fiha wal 'iran lati aqbalna fiha, kuma ka je ka tambaye ayarin da muka zo a cikin su. Ana nufi zai tambayi tare raquma ko wanda suke kan raquma, wanda suke tare da su. To suka ce wannan majaz, duk da yake matsala ta haƙiƙa da majaz ta koma zan malaman tauhidi matsala ce mai girma sosai, ma'ana wasu suna ganin cewa laifi ne ka ce akwai haƙiƙa da majaz. Akwai saɓani da yawa a wajen malamai akan haƙiƙa da majaz, gane ko? amma dai zance mafi rinjaye wasu sun tafi akan cewa babu hakika da babu wani majaz ko hakika domin abu ne da ba a san shi zamanin sahabbai ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani lafazi a ce wannan hakika ne wannan majaz haka nan zamanin sahabbai ba wani hakika ba wani majaz sai daga baya baya ka fara samu wasu mutane ce a akwai hakika akwai majaz amma dai babu shi a Qur'ani majaz domin kace akwai majaz a Qur'ani kana nufin akwai wani ma'ana da Allah ya koye ba shi yake nufi ba nan ko wasu kuma suka ce a akwai shi ma a Qur'ani amma akwai sabani ne yawan gaskiya akan hakika da majaz nan ko abin da yasa kuma suke sabani akan hakika da majaz abu ne kawai guda daya saboda wasu in aka yi maganar majaz din nan wasu suka yi amfani da wannan damar sai su kore wasu sifofin Allah kamar misali da Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allaha yadun lahi fawqa aydihim Allah yake yadun lahi fawqa aydihim me yake nufi da yadun lahi a wajen yan hakika kiran kace hakika ana nufin hannu to kace a wannan majaz ne ba hannu ake nufi ba abinda ake nufi ikon Allah da taimakon Allah yana tare da shi saboda haka aliyat a nan wajen ba hannu bane ma'anar shi taimako ake nufi to kaga sun koyi wata siffa da Allah ya danganta maka an yi amfani da majaz an koyi wata siffar Allah ko kace wannan majaz ma'ana annan sun mutane su fahimci me ake nufi da hakika da majaz an fahimce shi ma'ana an ce hakika lafazi ya zo ka bashi ma'anar shi ta asali kuma irin wannan lafazin yana iya zuwa ka bashi wata ma'ana daban amma wannan lafazin kamar mafi yawancin misalin da suke bayarwa shine misali na dabba misali zaki yanzu sai mutum ya shigo cikin masallacin nan da gudu sai ya ce mana wallahi na ga zaki yana tuka mota ko ce wallahi na ga wani zaki yana tuka mota yanzu a tunaninmu wani irin zaki yake ne zaki dabba mai farautar mutum an san dai baya tuka mota abu yana nufin ya ga wani ƙwararren direba da ya iya tuka mota abin nufi ke zai a ce wannan majaz an gane ko amma misali in ya zo kawai ya ce kai na ga zaki ba me za mu ɗauka ya ga zaki wanda yake dabba mai farauta to kaga a maganar shi ta cewa ya ga zaki bai rata ya shiga wani abu ba hakika a maganar shi na cewa kuma ya ga zaki yana wani aiki misali ya ce na ga zaki a kan mumbari yau na ga wani zaki a kan mumbari yana ta doka hudu ba ka san abin da yake nufi aiko ma'ana ya ga wani wato limani mai kwarewa yana hudu ba abin da ya kwatanta shi da zaki saboda kwarjininsa da abin nan ba da wannan misali ne da za a yi don a ga shi ne misalin da aka fi bayarwa na hakika da majaz in gane ko to almuhim ma da yake lafazi yana iya zuwa duk da yake shi ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana cikin wanda suke kore majaz suka ce babu wani abu majaz amma kuma a cikin littafi ya kawo cewa lafazi yana iya kai kawo tsakanin hakika da majaz ce a wannan lafazin hakika ma'anar da ake nufi kenan wani ya ce a ba ma'anar hakika ne ake nufi ba ana nufin majaz ba ma'anar shi na asali ba gani ko ana nufin wani ma'ana da kamar yadda misalin wannan na sura ta sura ta yusuf yake nuna wa was'alil qaryata allati kunna fiha wal hira allati aqbalna fiha gani ko misali Allah madaukakin sarki yace au la mastumun nisa au la mastumun nisa me yake nufi da la mastumun nisa me ya aldama to shi da kuka shafa mata dan haka hakikan wannan dafazin ka dauke shi a dafazin shi na hakika duk wanda ya shafa mace alwala shi ta wuce ba wani magana ko ya ji dadi ko bai ji dadi ba ko da niyya ko ba niyya Allah ya ce au la mastumun nisa fa kayyama mu sai da fayyila saboda haka ana nufin shafa ko to suka ce a ana nufin jima'i ba ana nufin kawai mutum ya shafa mace ba saboda haka lafazi ne da yake taraddadu bainan haqiqati wal majaz ko ma'ana Allah ya saka yani amma ba su a fito a nuna yani ko haka nan lafazin annika auri shine abin da aka fassara da shi ko yana zuwa da ma'anar auri na a zauna a kulla aure tsakanin mata da miji yana zuwa kuma da ma'anar tarawa da mace in gane ko amma yanda Allah madaukakin zance ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati idza nakahtumul mu'minati me yake nufi da wannan auren a ayar Allah yake ya ku wanda kuka ba da gaskiya idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata wannan irin aure yake nufi ai kun san ayar a cikin suratul ahzab sai Allah yake thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ba ana nufin nikah a wannan ayar nikah na daura aure igiyar aure aka kunna gani ko igiyar aure yayin da ake nufin aka kunna to yana zuwa da ma'anar kuma tarewa da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul al-baqara Allah yake fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu idan mutum ya saki mata shi saki na uku to Allah yake fala tahillu lahu bata halatta a gare shi ba hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri wani namiji miji wanda ba shi ba me yake nufi da aure ne shikenan wanda kaje ta daura aure da wani a ranar in ya sake ta bai tare da ita ba mijin dan ɗan farko zai aure ta to me yake nufi da nikah a nan saduwa to haka kaga lafazi ne da ya taraddadu baina alhaqiqati wal majaz dan haka sai iya kawo sabani wani yace a'a ai abinda ake nufi anan hakika ake nufi wani yace a'a abinda ake nufi anan majaz ake nufi ba ma'anar shi da asali ake nufi ba to kaga ashe idan malamai suka yi sabani a irin wannan wajen ba za ka dauka cewa ayin ku ta ba saboda lafazin yana iya daukar wannan ma'anar yana iya daukar wancan ma'anar wannan sabanin magabata muke ba irin sabanin mu ne yanzu na san zuciya ba sai ra ganin gaskiya ya baka a su suna sabani ne akan dalili mana mutum ya kalli wani abu sai ya kalle shi ta fuskar me ake nufi da shi a shari'a yake fa yahmiluhu ala al-aqrab indahu dan haka duk wanda ya dauki ma'anar zai ga ma'anar da ta fi kusa a wajen shi ita zai dauka ya bada fassara wa in kana al-murad huwa al-akhar ko da a ce daya ma'anar ita ce abin nufi shi amma bayyantar sa ba ita ake nufi ba to sai kaga ya dauki wani fatawa wani ya dauki wata fatawa da sai kawo misali yace kama amala jama'atun min as-sahaba fi awwal al-amr al-hayd al-adyab wal-hayd al-aswad 'ala al-habl yazo cikin wato bukhari da muslim sai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Adiyyu ibn Hatim al-Ba'i na da rubutu da sunan shi a wani hadisi ana bana tsari ne musulun ta daga cikin bani fai kabila daga yankin wajen nan fai Adiyyu lokacin da aya ta sauka da Allah ya wajabta yin azumi cikin bayani na hukuncin azumi da Allah ya bayar shine cewa abin da ya shafi sahur cin abinci cikin dare da kuma lokacin da ya kamata mutum ya kame bakin shi daga cin abinci har sai wani lokaci kuma rana ta fadi sai Allah ya ce wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayqul abyadu min al khayqil aswad haka aya ta sauka daga farko babu wata haka Allah ya ce wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayqul abyadu min al-khayt al-aswad kun san dai me ya ma'anar wakulu me yake nufi da wakulu washrab hatta har sai ya tabayyana me ya tabayyana sai ya bayyana lakum gare ku al-khayt al-abyad me yake nufi da al-khayt zari al-abyad fari min al-khayt al-aswad daga bakin zari haka ayat ta shi Adiyyu ibn Hatim radiyallahu anhu sai dauki ayar akan yanda take tsoranta akan hakikata sai nemo bakin zare da farin zare daidai lokacin sahur sai ya ci abu kan sai ba yin lokaci bane da muke da wuta da haske haka sai ya ci abinci ya ci abinci sai ya mayar da zaren karkashin kunansa sai ya dauko zaren ya duba da idansa in ya ga bai gane bakin da farin ba sai ya ci gaba da cin abinci har gari ya waye haka yayi sai har gari ya waye mai barcin abinci ba sai da gari ya yi haske ya bambance tsakanin farin zaren nan da bakin zaren sai ya daina cin abinci sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yake maga abin da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace ba haka Allah yake nufi ba abin nufi da al-khayt al-abyad ana nufin al-fijr an yi amfani da shi da zare saboda wani abu yana fitowa ya haske haka ya ji halaye kamar yadda za ka ja zare. Alkhayt al-aswad ana nufin duhun dare. To kaga ya ɗauki wata ma'ana shi abin da yake ganin ma'ana ne amma sai shari'a ta bayyana mishi ba abin da yake ba. To haka shi ya ɗauki mene al-ma'ana al-haqiqi ga wanda fa suke cewa akwai majaz da haqiqa qur'ani kenan. Yabar al-ma'ana al-majazi sai ya zama kuma al-qur'ani abin da yake nuni anan al-ma'ana al-majazi wai ma'ana al-haqiqi. Ko kuma mu ce abin da ake nufi anan ya aji shine wato ba zare ba a dini. Abin nufi ana nufin duhun dare har sai mutum ya ci abinci har sai al-hujr ya shiga tsakanin shi da duhun dare. Mana al-hujr ya keto yana nuna cewa wato ini ya fara shiga. Dare kuma ya fara fita don haka sai ya takaita da cin abinci. To kaga wannan misali ne da kowa zai iya ganewa ko? To kaga shi abin da ya fahimta ke. To ka ɗauki irin mutum sai ya zo ya karanta wani abu ba wannan ayar ba sai ya zo wata aya irin wannan. Sai ya ɗauke ta a kan irin wannan ma'anar. Ba za ta zarge shi ba saboda shi ma'anar da ya gane ke nan. In gane ko? Ma'anar da ya ɗauka yake gani ita take ake ne. Kamar yanzu ka ɗauki mutane masu cewa me ake nufi da zikirullah? Ba ambatan Allah ba ko kuma me yake nufi da azzikir ambatan Allah ko dan haka mutum sai ya zo ya dinga ganin cewa duk inda zikiri ya zo a Qur'ani ko an ce ambaci Allah ne sai Allah ya ce ai me inna nahnu nazzalna dhikra ambatan Allah muka saukar ko al-Qur'ani ba wai zikiri aka saukar daga sama ba al-Qur'ani aka saukar eh al-Qur'ani zikir ne ambato ne na Allah amma ana nufin littafin Allah zancen Allah shi aka saukar shine azzikir ana gani ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ana nufin zikiri da ake yi la ana nufin mun saukan ma da wato ambatan Allah shine alqur'ani ake nufi ana gani ko kamar misali an-nur me ake nufi da an-nur ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum nurun min Allah wa kitabun mubin me ake nufi da nur alqur'ani shine abu da ake nufi da nur gane ko saboda haka irin waɗannan abubuwa yana da kyau mutum ya dinga sanin su domin shine hakikanin yanda mutum zai fahimci inda shari'a take inda zancen Allah yake mana zai iya yiwuwa lafazi ko kun saba da shi ma'anar shi haka ne amma a shari'ance ba haka ake nufi da shi ba yana zuwa da wata ma'ana da qala wa kama hamala akharuna qawluhu ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum alaliyadi ilal ibti ya ce kamar yadda wasu kuma da Allah maɗaukakin sarki ce famsahu bi wujuhikum ma'ana ku shafa fuskokinku wa aydikum da kuma wato hannuwanku a cikin taimama in an zo taimama ina ake shafa a hannu a ku faɗi gaskiya dai inda kuka karanta a taimama ba a shafa zuwa ne me yasa ake shafawa saboda Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum wannan hannu ne kamar misalin baya da ya gabata ba ka wanda ya shafa zuwa nan ya shafa a matsayin ya shafa hannu tunda Allah ya ce wa aydikum kuma aydi din nan da aka ce ba ya tantance shi ba ba a ce al-qu'ay ba a ce ilal marafiq ba a ce ilal jibti ba in gane ko shi yasa aka samu wasu daga cikin sahabbai ma sun yi fatawa kamar Abu Hurairah radiyallahu anhu ya tashi alwada har nan yake wanzuwa tun daga nan har nan gani ko daga farkon hannu har zuwa nan saboda shi kawai ya ɗauki hannu har zuwa ƙarshe in ya zo wanke ƙafa kuwa har zuwa gwiwar sai yake wankewa gani ko duk da yake ya yi fassarar wani hadisi ne na faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummati da'awna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu to al'umma ta ranar tashi al-qiyama za a kira su za a tashe su suna da haske a goshinsu suna da haske a aurukansu saboda wato bigiran alwala sai lafazi ya zo cikin hadisin faman istata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al duk cikin ku wanda ya ga zai iya tsawaita wannan haske nasa to ya aikata amma matsalar da za ta zo a nan waye faɗi wannan magana Abu Hurairah ne ya faɗa ya ce faman istata'a wannan ba magana annabi ba ne dan shi abin da yake gani kenan shine a wanke hannu har zuwa nan Abu Hurairah har zuwa ne ke wanke hannu sai zuwa a wannan sai kai tazo ka karanta hadisin so daya ka ji Abu Hurairah ya ce sai ka zo ka ce to ni na dauki mazhabar Abu Hurairah ka zauna kawai ka dinga wanke hannun ka zuwa kafada wannan ba a dole ba ce an gane ko wannan ijtihadi ne na sahabi wanda dukkanin zafai ba wanda ya daidai da shi haka shi fahimtar sa ne yayi kuma sahabbai wanda duk suka rawaito yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya alwada kaman Umran bawa Uthman inda ya tambayi Uthman haka nan Aliyu dan Abi Talib da aka tambaye shi annabi ya yi alwada duka su ba wanda ya wanke zuwa kafada wannan yake nuna cewa wannan fahimta ce ta Abu Hurairah haka ba za ka zo ka ce to ni na dauki mazhabar Abu Hurairah ngani ko saboda haka al-ibratu bima rawa la bima ra'a wannan ka'ida ce abinda aka yi shine abinda ya rawaito na alwadan manzo Allah ba abinda shi ya gani ba al-ibratu bima rawa la bima ra'a ba ijtihadin shi yanzu ake magana ba me ya rawaito a wajen annabi Allah da shi za a yi aiki ba abinda shi yake gani ba an gane ko wataratan yace wani lokacin kuma yana iya yiwa li kauni dalalati minan nafs khafiya zai iya yiwa abinda ake nufi a cikin nassin na ce nassi shine ko aya ko hadisi abin bai fito fili ba abu ne wanda yake a boye an gane ko ma'ana bai fito karara an gane abin da ake nufi ba fa inna jihati dalalatil aqwal muttasi'atan jiddan domin in kana duba yanda zaka fassara nassoshi an gane ko da yanda ma'anar da suke nufi abu ne wanda yake da fadin gaske ya tafawata nasu fi idrakiya kowa da akwai yanda zai iya san abin da ake nufi wannan baka yi karanta hadisi daya ka mishi wata fahimta kila ka cire hukunci daya akan hadisi wani ya zo zai cire hukunci kaman guda 15 ko 20 a cikin hadisin da kai ka karanta kuma baka san shi ba kin gane ko yanda ka dauki ma'anar hadisin da abin da yake nuni shi wani ya zo ba haka yake nufi ba kin gane ko yanzu kamar ka samu wani zai zo yana fassara ma hadisin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ni a kan karancin darasi bai san bambanci tsakanin riddatun da raddun ba sai zai ce duk wanda ya aiki wanda ba aikin mu ba fa huwa radd wannan yayi ridda an samu wasu masu irin fassara ko abin da hadisin yake nufi kenan ba je ke nufi ba ana nufin aikin dai bai karbu ba amma bai yarda a musulunci ba in gani ko bai yarda a musulunci ba ala wa fahmu wujuhil kalam fahimtar yadda zance ma ya zo akwai bambanci tsakanin mutane da yanda wani zai fahimce ta da yanda wani zai fahimce ta kamar misali wani lokacin ana samun hukuncin da zai shafe wani hukunci an gane ko amma gurgurdan yace bi hasabi man in haqqi subhanahu wa mawahibi gurgurdan yanda Allah ya ma bawa kyauta gurgurdan yanda Allah madaukakin sarki ya dakatar da ba zuwa gane gaskiya shi yasa wata rana an tambaye Aliyu dan Abi Talib ana ta sabani sabanin da ake shine wasu suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya ayyana ga wanda zai zama khalifa bayan sa wasu suna cewa bai ayyana ba ko kuma kuke gani kuna ganin kafin manzo Allah ya rasu ya ce Abubakar ne zai zama khalifa bayan sa a wani zai ce haka ne saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya in ba zai iya fitowa ba sai ya ce Abubakar ya tsalla da haka wannan ya nuna cewa wanda zai zama khalifa bayan shi ne Abubakar wani haka zai dauka ya fassara ko wani kuma su ce a'a wannan kawai saboda annabin Allah ba zai iya yin wannan bane ya dauki wani wanda yake ganin ya fi sahabbai sani amma ba yana nuni akan khalifanci bane an gane ko ba nasi bane akan khalifanci to an yi ta sabani wasu suka ce ai dama ya nasanta ya ce Aliyu ne zai zama khalifa bayan sa wasu suka ce a'a bai nasanta ba to sai aka zo aka tunkari Aliyu dan Abi Talib da wannan tambaya haka zo aka ce Aliyu dan Abi Talib hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in min duni al-umma shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kebance ku dangin sa da wani abu wanda bai sanar da al'umma ba sai Aliyu dan Abi Talib ya ce da ya ce illa fahmu yu'tihi Allahu azza wa jalla liman yasha'u min ibadi sai dai fahimta da Allah zai ba wani daga cikin bayinsa kuma kusa Aliyu dan Abi Talib yana cikin fitattu a cikin sahabbai ma'ana wanda wani lokacin da aka samu matsala ne sarkakiya sosai yana daga cikin wanda ake nema su ba da fatawarsa akai saboda fahimtar sa da littafin Allah yana cikin malamai masu tafsiri a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu alƙalanci da wasu abubuwa dai da fatawa yakan yi fatawa a gaban annabin Allah annabi Allah ya ce fatawarka daidai ce saboda haka wannan fahimta ce da Allah yake ba wa dan haka zaka zo ka karanta wani hadisi abin da kai ka fahimta daban wani zai fahimci wani abu daban da yafi naka an gane ko to wannan bambanci ne tsakanin mutane yace kuma kariya aliku har rajul min haythu al-umum sannan tana iya yiwuwa mutum ya san wannan ma'anar da ake nufi a shari'ance ta hanyar idan ya lura da dalilai masu ganganewa gane ko ma'ana dalilai an ce al'am abu ne wanda yake dalili wanda ya shafi komai da komai da ganganewa duk da cewa wajen malaman usul al'am huwa kullu lafzin يستغرق جميع افراده بلا اصل شنو العام هو العموم شنو لفظين da yake gangame kowane bangare na sa ba tare da takaitawa ba da yake kira al-umum ngani ko hukunci zai zo ya zama ne gangamewa ne gaba daya da Allah yake ya ayyuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah wannan am ne ba wani wanda ya fita kowa ta daga ne a ga Allah ko antumul fuqara'u ila Allah wannan hada lafzun am ba wani wanda ya fita a cikin mutane ba wani wanda zai zo yace shi baya cikin wannan fuqara din ko mi kudin sa kuwa huwa bi nisbati ila Allah huwa faqir wannan lafzi ne am da ya shafi kowa da kowa Allah madaukakin sarki yace misali wa qatilul mushrikina kafatan duk inda kuma mushrikai dokacin su gaba ɗaya ku kashe su wannan lafzi ne am da za ku yi mushirkai ana kashe su ba da su kowa zai je kama takobi ya mara kashe mushirkai ko ya samu bindiga ce ai mushirkai ne Allah ya ce wa kafirin mushrikina kafatan ko sai a kashe kowa da kowa ko kowane kafiri ka kashe shi to wannan lafazi ne am a wani lokacin ba a hukunci a kan am sai dai idan ya zama am ne wanda yake ba shi da abin da ya fita daga cikinsa fa yuhmalu ala umumi ya dauke shi akan amunsa gane ko amma mu sani cewa mafi yawancin umum din nan suna da abin da yake fita a cikin su akwai togaciya gane ko akwai togaciya da ake samu ma'ana ya fita a ciki kamar yanzu misali ahlul kitabi mushrikai ne ko ba mushrikai ba za a auri mushrika ko ba za a auri mushrika ba amma za a wuri ahalin kitabi ko ba za a wuri su ba to amma yake mushrikai ne a suna cewa mafi isa don Allah ne me yasa za a wuri su eh su ba su gaskin wancan mushrikan ba Allah ya ce wa la tankihu al-mushrikati hatta yu'minu kada ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani to ahalin kitab tsakani da Allah suna shirka da Allah ko ba sa yi to amma Allah ya ce ha wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba bayan su ma mushrikai to amma Allah ya kebance su ya fitar da su sai minal ladina utul kitaba to haka wannan kitabul kitabun da aka musu shi ya fitar da su daga wadancan mushrika shi yasa yana daga cikin kuskure mutum ya zo ya dauki dukkan umumatul qur'an duk inda qur'an ya magana akan lafazi ne gangamewa ce shi da ya aiki da su duka to duk wanda ya haka zai shiga damu an gane ko shi yasa wasu masu fahimta suka shiga damuwoyi a kashe kowa da kowa kai ma da kake karkashin ka saka furan ma kai ma a kashe kanan da ya zama kafu saboda man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun muna zama yanzu la nahkumu bima anzalallahu ba ma hukunci da abin da Allah ya saukar don haka mun ma fa ulaika humul kafirun kafirun ta hau kan kowa da kowa yau to kaga wannan am amma wannan am ne ya'ni makhsus akwai abin da ya fitar da shi shi yasa wannan tafin da kake gani yana ba mutane ka'idoji ne yadda zaka fahimci shari'a yadda zaka fahimci nassin kitabi littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'idoji wanda suna nan a guba a cikin wani fanni na ilimi to shi malai ya debo su ne gaba da yana tafiya da su tare da dalilan da haka mutum yana iya sanin wata ma'ana min haythul umum ta hanyar gangamewa sai a san wannan ma'ana wala yatafaqqamu li kauni hadha al-ma'na dakhilan fi dhalika al-am tunda cewa ba zai iya gane cewa ita asalin ma'anar da yake nufi ta shiga cikin wannan dalilin ba thumma qad yatafaqqamu lahu taratan thumma yansahu ba'da dhalika wannan lokacin mutum yana iya sani daga baya kuma ya manta da wannan hukuncin da aka yi wa hadha babun wasi'un jiddan la yuhitu bihi illa Allah wannan babi ne mai fadi da ba wanda yake ce ya dangane shi sai Allah madaukakin sarki ngani ko saboda haka sanin irin waɗannan abubuwa yana da muhimmanci kwarai da gaske sai ma da yace wa qadi ya qadiqur rajul mutum yana iya yin wato kuskure an ghalat shine kuskure ko mutum ya kauce hanya fa yafhamu min al kalam ma la tahtamiluhu al lugha al arabiyya allati bu'itha ar rasul sallallahu alaihi wasallam biha dan zai iya fahimtar wani zance daban wanda a harshen larabci ba abin da ake nufi ba ke yanzu misali me ake nufi da annazaru in an ce ungur me ake nufi ba kallo ba annazaru ba duba ba akwai hadisin jabir radiyallahu anhu da ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aure daga cikin mutanen Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa auren da kaje ka nema din nan hal nazarta ilaiha ita wannan matar ta ji ta kalle ta yace da yace to izhab fanzur ilaiha je ka kalle ta wannan irin kallo ake wani yace in ka zo neman mace sai ka kalle ta tsararar ta saboda an ce izhab fanzur ilaiha shi a wajen shi nazarta ko me ake nufi da fanzur ilaiha kaje ka kalle ta kalle ta saboda haka kaga wannan lafazi ne a in kace zaka yi aiki da umum din sa akwai damu kaman zahiriya suka ce zaka kalli komai a jikin ta banda al'aurar ta gaba da baya dan haka kaje ka kalle ta ko ina da ku wani dai dan karanta irin wannan fatawar sai ce to idan bari ya dan gyara dai bari dai in yazo wajen wacce yake nema din bai ba aure ta ba sai ce to shikenan sai ta fito ta ci kwarar din ta ta sa kayan da zai matsa jikin ta da yaje ko ina a jikin ta surar jikin ta duke da an ce fanzo kinai to irin wannan nazarin ake nufi a ruwan dan saurayi sai ji wannan fatawar ta dan mishi dare ko izhab fanzur ilaiha ko wanda suke kuskura fahimta a wannan me ake nufi da annazar me ake nufi da gani za ka samu wasu malaman su ce abin nufi da gani shine ya ga yanayin mu'amalarta yanayin halayenta ɗabi'unta kamar yanda Jabir ya ce فذهبت فكنت اتخبأ لها shi ya fahimci ne ake nufi da gani yace sai na kalli wato inda na san tana bi na kan dan lade a hanya inda ya za ta dinga mu'amala da mutane a halayyar ta kaga wannan nazari mana ya ga irin ballaga zake miyawa cikin gari ne magana da kowa da kowa kala sai ya babu da ni ko kaga wannan nazari ko kuma wasu suka ce nan malaman anabila abinda zai ja hankalinka zuwa ga aurenka misali shi mutum ne da yake so ya ga mace mai yawan gashi to in yaje ma'ana ka dan bar wani gashin ta a waje amma kar ya wuce wannan gashin ba gashin suna cewa kar ya wuce haka abinda zai gani dan ta iya yiwuwa bai sani ba wani abu take daurawa akan gashin wanda ba naka ba ko wani suka ce je ya kalli alkafai kamar mazhabar malikiya ya kalli alkafai ma'ana ya kalli tafin hannunta ya za ya kalli tafin hannunta lokacin da ya je neman ta din misali iyayen sa sun ba shi izini lokacin da ya zo ya zauna sai ya ce to a wancan ba za ka kawo mata ba za ka kawo mai ruwa nan na sha ba a lokacin da zo kawo ruwa zai ga ganin hannunta saboda suna cewa hannu yana bayanin abin da jiki yake ciki idan misali mai kazanta ce za ka ga hannun da take da farce zako da sun ka san yanda take cike na har a ciki ko ma'ana in mara lafiya ce ma siffan hannu zai iya nunawa da sauransu saboda haka kaga in mutum ya ɗauki fanzur ilaiha ya ɗauki annazarun am gani wanda yake gani 100 bisa 100 to wannan ya kuskure abin da shari'a take ba shi ake nufi ba shi yasa akwai wani malami Allah ya fata mana malamai da alkhairi ya rubuta wani littafi littafi ne mai kyau da zaku neme shi sunan shi An-Nazar fi Ahkamin Nazar ya rubuta littafi duba akan abin da ya shafi hukuncin kallo ana kawo maganar kallo me ya kamata mutum ya kalla me ya kamata ne kalla ba abubuwa kuma daga cikin magabata ne wannan littafin An-Nazar fi Ahkamin Nazar littafi ne mai kyau sosai yana da abin nan saboda haka duk irin wannan kaga abu ne wanda yake in ka dauki lafazi a kana iya zuwa ka je ka faɗi wani abu wanda shi shari'a ba shi take nufi ba ko a kai abin da harshen naka yake nufi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a hadisansa ba shi yasa yake da kyau mutum ya san irin waɗannan abubuwa ka san me ake nufi da al'am ka san me ake nufi da mujmal sune daga cikin abubuwan da suka gabata da ya faɗa za mu dinga bin su mataki-mataki za su dinga faɗuwa cikin karatu saboda haka ya yi magana a kan am ya yi magana a kan mujmal da am da mujmal suna da kama da juna mujmal abinda zai zo a dungune ma'ana ba a fayyace me ake nufi ba am kuma abinda zai zo mai gangamewa suna da ɗan bambanci kaɗan wannan dunkulalle ne ba a san me ake nufi wannan kuma an sani amma ba wani abin da aka cire a cikinsa saboda haka akwai umum akwai mujmal ngane ko akwai az-zahir akwai an-nas ngane ko akwai al-khas duk waɗannan abubuwa ne da yake da kyau lokacin da mutum yake kallon shari'a ya kalle ta ta waɗannan fuskokin gaba ɗaya to wannan shine zai baka fahimtar me ake nufi da shari'a amma an ka takaita kawai akan larabci ka dan kai ka iya larabci ka je ka koyi yadda ake karanta larabci ka zo ka dauki nasi na shari'a qur'ani da hadisi ka ce zaka musu aiki akan larabcin ka to lalle zaka fada cikin damuwa da yawa kin gane ko dan wani larabci ne bakin larabci ne amma ba larabci ba shi shari'a take nufi ba kin gane ko ba shi shari'a take nufi ba kamar misali ka dauki hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake hani akan shudewa ta gaban mai sallah Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akai ko ce idan arada rajul an yamura baina yadayka fi salati fadfa'ahu idan mutum yazo zai wuce ta gabanka kana sallah yace fadfa'ahu ka tunkuɗe sa fa in aba idan yaki fatasilhu me yake nufi da fatasilhu ka kashe shi aga wani ya jiya koyi larabci kawai an ce alqatlu kisa ne shikenan fatasilhu ka kashe shi ana sallah yake barka sallah ka kashe mutum kan sa abin nufi ba kenan ko saboda haka yana da kyau mu san irin waɗannan lafuzza din sun zo a shari'a me take nufi a shari'a din gani ko me shari'a take nufi da wannan a fahimci manufar shari'a to wannan yana daga cikin dalilai da suke kawo safari tsakanin malamai wanda shi ne dalili na shida adamu ma'arifatuhu bi dalalatil hadith mutum bai san menene hadisin ya kunsa da yake nuni a kai ba sai na bakwai wanda za mu tashi a kan insha Allah ya ce fi itiqadu Allah dalalatil hadith mutum ya karanta hadisi ya ga hadisin ya sani yace amma hadisin baya nuni akan abin da ku kuke faɗa shi ne da akwai wani abu da hadisin zai nuni akai ba hadisin kawai tsoron hadisi sannan ba baya nuni akan kai abin da kai kake gani to kaga wannan duka matsaloli ne da suke iya kawo sabani malam zai kawo shi ma misalai a kansa saba abu da ya shafi umum da kusur kuma zan so yan uwa su san dubbi waɗannan abubuwa musamman waɗannan kalmomin a san menene suke nufi me al'am ngani ko me al-khas dan duk yanda aka ce aka dawo kusan su ne abinda suka fi yawo al'am wal khas al'am abinda yake gangamewa wal khas abinda yake kebancewa kuma mu sani cewa dalilai irin na shari'a akwai al'am alladhi yadullu ala al-umum akwai kuma al'am alladhi yadullu ala al-khusus akwai al-khas alladhi yadullu ala al-umum akwai al-khas alladhi yadullu ala al-khusus saboda haka irin waɗannan abubuwa ne da in ba ka san su ba ba ka san yadda za ka yi mu'amala da nasi ba wani kawai sai zai ɗauki lafazi am kawai ya yi hukunci da shi ko lafazi ne khas amma yadullu ala al-umum mutum ya dauke shi akan cewa khas wanda kuma lafazi ne mai gangamewa dan ya bada misali daya kamar wannan yanzu misali mutanen da li'ani ya sauka akan su cikin sahabbai ko sai da cikin sahabbai Bilal bin Umayya da matarsa da suka yi li'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da yake bance su ko to ya hukuncin li'ani a yanzu yake bance su su kadai ko li'ani ne ya shafi kowa da kowa hada khas kuri da din da'am abu ne wanda yake bance su amma ya shafi al'umma gaba ɗayan ta wani zai ce kawai ai khas ne saboda haka ba wani maganar li'ani ya shafi waɗannan mutanen ne da ayoyin da suka fara kaga wannan khas ne kuri da din da'am ana iya samun am kuri da din khas a samu wani abu wanda yake tana a surar shi zaka ga kamar mai gangamewa ne amma wani abu na musamman ake nufi da shi ba ana nufin am bane kuma ala lafzi huwa am yuradu bihi al-khas lafazi ne mai gangamewa amma ya ke bantuwar su gane ko saboda haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu san su ma da yana dan kakkawo su saboda littafi ne da yake mu'amala da ka'idoji gane ko wajen fahimtar nassi na shari'a wajen fahimtar aya da kuma hadisi ta yadda mutum ba zai riga samun cin karo ba yadda kuma ka samu cin karo da wani ko ta hanyar sabani ka san da za ka samu mafita an gane ko wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu